sake saduwa da ku a wani sabon shiri na zauren BOA. Muna kan maudu'in rayuwar matasa da irin rawar da 'yan siyasa suke takawa a rayuwar tasu a ƙasar Kamaru. Yau za mu tashi ne a inda Fatima Hassan take bayani akan abubuwan da mata ke fuskanta a rayuwarsu. Fatima, gare ki.
Kaga gwamnati a nata bangaren ba ta da wani waje ko in ce ba ta da wani abu da ta kafa domin wannan an kafa shi ne kasan saboda a dinga taimakawa marayu. To kaga yaron da ya tashi kawai ya ga babu wanda ya damu da shi. Shi ma kawai ba sai a ce zuciyar shi ai dole za ta bushe. Ya ce kawai duk abin da zai yi tunda ba wanda ya kula da shi ba wani ba matsala ba.
Shi kana ga cewa mata wannan kalubalen kawai suke fuskanta
mata. Suna fuskantar kalubale da dama. A wani bangaren za ka ga idan muka bar mata waɗanda za a ce mazajen su so rasu. Za ka ga mace tana da aure tana da mijin amma kuma komai na gidan ya ɗora mata a kanta.
An
jiya mata nauyi. Duk da dai ba mazan duka bane suke haka to amma kuma akwai maza a tafiyan da ake mafi yawan mazajen sun dora wa mata nauyi.
Wani kira zaki wa gwamnati akan akwai bangare da aka ware a yi na musamman in muka lura akwai bangaren jin daɗin mata da walwalarsu. Bai kamata a ce ana zuwa can ana ɗan samun shawarwari da kuma tabbatar da tafiya mai inganci tsakanin mazajen da matan ba?
Eh to da wannan ma domin gaskiya ya kamata a ce gwamnati a nata bangaren musamman ma dangane da sakaci da ake yi da tsakanin da mazaje suke dora barwa mata nauyi ya kamata a ce ta sa ido a wannan bangare. Ya zamto cewa namiji domin wani mijin ba wai ba shi da shi bane kawai ba zai yi bane. Idan gwamnati ta san kana aiki kuma ba sa yi wa iyalanka a cire wani kaso daga cikin albashinka wanda kai tsaye za a dinga taimaka wa iyalanka nake ga ta wannan bangaren ma.
To madalla Fatima sai jarida ta zaɓu mana maganganu da dama. Yanzu kuma za mu koma ta bangaren Maimunatu Sa'adu wani kuma ɗan jarida ce a ƙasar Kamaru. Maimunatu Sa'adu kina shiga ke malungu da sako domin ganin kuma kina da wani shirye da kike yi musamman na bangaren mata. Wani irin kote-kote kike ganin cewar mata suke kawo muku a lokacin da kuka shiga aiki musamman daidai wannan lokaci da abubuwa suka zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko?
To a gaskiya dai mata suna fuskantar matsaloli da dama saboda wato na farko zan yi maganan rashin sana'o'in da mata ba su da shi saboda wani lokacin mu iyaye muna tarbiyya mun dogara ne wato yaran mata su yi boko wanda a nan kasar Kamaru wani lokaci ana kira long crayon wato alkalami yawan dabba a kokarin cewa a nemi musu inda za su yi sana'a kasancewa yau sai na ce duniya ta zama cikin halin haula'i yadda yanzu dole ne a tashi wato maza da mata su tashi su nemi na kansu saboda ta dogara da kanta ita ma wannan ya zama yau aure ya zama hada gwiwa ne ake yi domin yau al'amarin da muke wato muke fuskanta ne yau idan kina aure idan baki da sana'a miji zai zo ya ajiye miki kudin cefane ba tare da wato yayi la'akari da mutane nawa ne a cikin gidan ba shi dai ya dora kudin cefanen ya tafi to ba mamaki ya ajiye miki jaka biyu gidanku kuma mutane takwas ne ko kuma goma to an baki jaka biyu yanzu ya zaki idan baki da sana'a kuma baki da irin dabaru na mata kaga ta shiga wani yanayi to wannan al'amarin muna fuskanta ne da rashin sana'o'in da mata ba sa yi kuma a hakan gwamnati ba ta ba da ƙarfi wajen kirkiro wuraren da wato za a kafa saboda mata su yi yunkurin koyon sana'o'i mu saka kaman akwai maganar dinki da sauransu wato ba ko to zakar da kasar Kamaru nake so ne ba wani lokaci idan ka je kaman sashin kasashe na yammacin Afirka zaka ga cewa mata suna da kungiyoyi na haɗin kai wajen kokarin wato bunƙasa tattalin arzikin na kansu da ko kuma kokarin dogaro da kansu kasancewa a cikin waɗannan matan mun yi akwai mata waɗanda mazajen su sun koma gidan gaskiya akwai kuma waɗanda a sakansu aka yi babu aure suna zaune akwai kuma ƴan mata waɗanda sun wuce ma misalin mu ce aure domin yau zaka samu ce akwai mata ƴan mata masu shekaru 40 sama da haka da ba su riga da sun samu mazajen aure ba to wannan zaman da suke sai suka ga cewa suna zaman banza yau me za mu yi sai suka tashi sai suka yi tunanin cewa bari su yi kokari su kafa waɗannan committee saboda kokarin wato su ma su fidda kansu cikin lamarin da suke ciki a kuma yammacin Afirka shuwagabanni suna taimaka musu saboda akwai wani asusun da ake warewa wajen taimakawa mata dangane da irin sana'o'in da suke so su yi. Akwai masu dinki, masu yin sabulai da masu yin wayansu abubuwa kamar masu yan sayar da sayarwa, akwai waɗanda suke yin garin kwaki da sauransu. Ka gani wannan abun yana bada
magana kenan da ke yake fala. Akwai kun matsi gwamnati ne ke san akwai yan siyasa wanda ke zamu zo gare su domin su ne kan uwar gani na irin waɗannan abubuwan a wanda ya fata a ce an taimaka matan kun taɓa matsan yan siyasa ko kuma hukumomin ƙasa kamar domin ganin cewa kun ba su irin wannan shawarwarin?
To a gaskiya kasancewa mu yan jaridu a kodayaushe muna magana a gidan TV, muna kira ga wato shugabanninmu da sarakuna da gwamnatin ƙasar Kamaru da wato su duba wannan al'amarin saboda a gaskiya mata suna fuskantar matsaloli. To amma dai kawo yanzu bamu ga irin gudunmawa da ake badawa ba.
To madalla mai mulki Sa'adu an da take har yanzu ne akwai matsala domin ba wani abin da ya zo gare su musamman ana cewa wai kare yace wai ya gani a ƙasa ko ina to madalla yanzu ko zan koma ta bangaren matashi kuma dan siyasa a ƙasar Kamaru shine Baba Yaro. Baba Yaro ka ji irin matsalolin da mata suke fuskanta musamman matasa, waɗansu matan akan bar musu matsaloli a kansu kuma ga matasa ƴan uwanka waɗanda suna nan ba aiki ne kuma waɗansu shiga shaye-shaye, waɗansu kuma sun shiga harkokin sata da kuma waɗansu abubuwan da bai kamata a ce sun yi ba. Shin waɗannan abubuwan da kuke fuskanta me zaka cewa me zaka faɗa wa duniya ko kuma gwamnatin ƙasar Kamaru?
Eh to malam Awal, gaskiya rayuwar matasa a yanzu a ƙasar Kamaru ma duniya gabaki ɗaya muna cikin haula'i. Menene ma'anar haula'i da na fala? Idan kun lura matasa ba dukkan matasa ba muke samun goyon baya ta shashin gwamnati. Daya
durashin aikin yi ne ta kawo shiga ruwa mun goyon baya.
Wannan ma yana iya kasancewa sa yaro matashi ko matashiya wato ta shiga mummunan hali. Kaga kamar su mata ba ana ce mata na karuwanci ba, mata bane suke karuwanci su kadai, mazaje ma na karuwanci. Eh to duk gashi na ana kaga wasu da akwai a mata ana ruwa da ana malu kuma maza da mata duk ka kun ga irin halin haka. To me yasa wasu suka ce sun mai da shi sana'a amma wannan kuma ba sana'a ce ba. Domin gaskiya da ana samu mafi yawanci karashin aikin yi ne da ana samu wato tallafi wato riko wato kuma yanda ake wato a samu goyon baya ta shashin saraka domin saboda idan gwamnati zai ji shi an fita bayan sarakuna eh to kun ga idan sarakuna ma sun yi sake da matasa to ya ina wago a yanzu kamar misali in ce yanzu cikin birnin Kamaru wa gwamnati take ji sarakuna to idan sarakuna mun kai karar mutun shashin wajen sarakai ba su dauka ba hannu biyu ba to ya gwamnati za ta yi daji. To wannan ma shi za ku ga abin da yake sawa mafi yawanci ku ga matasa su muna nan akan layi muna abin da bai dace ba. Yau idan kun biya duk daga ba ku iya ku tashi cikin duwalan nan ku bi layi biyu ba ku ga ana cikin hali na buguwa ba. Wasu na shan miyagun kwayoyi, wasu ga na kwayan irin na magungunan jikin nan su tramol da ake kira da su TR. To gashi nan dai kuma mun san ni a Lahosa ne a matsayina na mai kiwo na san tramol na shan na doki ne dawakai ake ba wa saboda ana so a yi tukuwa da su saboda ba su ƙarfi amma kun ga yau nan mutane ya sun ɗauki tramol ya zama nasu.
To yanzu wane irin kuka za ka kai wa gwamnati wajen ganin cewa an haɗa gwiwa da ku domin kawo muku tallafi ba wai kawai a yi amfani da ku wajen harkokin siyasa ko wani sau ba, idan kuma sun haye kanka daga mulki sai kuma a yi watsi da ku wani kuka za ka kai domin ganin cewa ku ma gaci an jawo ku cikin tafiyan da ake yi?
Gaskiya ni abin da zai ya faɗa gwamnati bayan da an zayi a tafiyar da duniya ga baki ɗaya ba matasa su wa'annan ma da suke na mazaunin su a yanzu haka su ma daga cikin tashin su aka fara ɗaukar su ga zama wannan. Dole ne mu matasa gwamnati kukan da zan kawo gwamnati muna so mu ma a ji ku da kukan da nake so in kawo a ji kukan mutum yanzu na san a kullun da yawa suna yi ana ji amma ina ƙara kuka ne ni ma a yau Litini saboda domin mu ma muna cikin haɗin da ba haka ba hali na ai na kakani kai muke na ciki muna so mu ma a tallafa mana malawal
madalla mun saurari matashi kuma dan siyasa a ƙasar Kamaru sannan kuma wanda yake kokari akan harkokin gaban kansa Baba Yaro ko yanzu ko zan kofa ta bangaren Alhaji Ali Danash a matsayinsa na dan siyasa a ƙasar Kamaru amma ta bangaren adawa ko jami'ar SDF kaji irin matsalolin da duk waɗannan matasa da su waɗannan masu aure mata duk dai kaji matsalolin su to ya ba ku matsawa gwamnati wannan ganin cewa an yi kokari an tallafawa irin waɗannan masu fama da irin wannan matsalolin da ga matashi ma yayi magana a cikin magana sa akwai abin tausayi da sauran su me zaka bala
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Farko dai abu wato dun nauyin din za dora kan gwamnati a gaskiya.
Gaba daya
za ya dora kan gwamnati guda ko bangare kuma karamin bangare za ya dora kan iyaye masu tarbiyyar da yara a kowane lokaci kafin gwamnati ta yi makarantu. Nauyi na daga kan gwamnati wato irin tsarin da aka yi na tarbiyyar da yara a makarantun da muke da shi yanzu wato makarantun zamanin nan ba su ba da nauyi da yawa kan matasa da kuma abin da za su yi gobe wato ba a tsara su wato akan mutane da za su tashi sun girma su san abin da za su yi wato su iya ma kamar yadda su duka suke faɗa su iya su koyi wani sana'a ko su kekkero sana'a za su iya ɗaukan matasa su ma da yawa cikin wannan sana'a tsarin boko da ake yanzu nan wato shi ne ana tsara maka kawai rayuwar kan ka fita ka nemi aiki
da kanka
ka nemi aiki kun ta tarbiyyar da matasa saboda su nemi aiki ko ko saboda su je su nemi aiki sai kuma a karshen wato sun kare bokon su dishe ga su samu kuma babu ayyuka wato babu ayyuka kaga cewa babu gwamnati babu
wani shugaba
babu kamfanoni babu wani ne gaba ɗaya zaka ga cewa babu a lokacin din ne muke kiran al'umma da matasa da mata din da suke irin waɗannan matsayin din in za su je zabe su san irin mutane za su zaba su san irin bukatun su su san wannan zai iya biya musu bukatun su wannan ba zai iya biya musu bukatun su ba zaka dauki misali da kaman gwamnati na ƙasar Kamaru da yake a ƙasar Kamaru muke zaka ga cewa yayin da wannan shugaban ƙasa ya dauki gwamnati zaka samu kamfanoni sun fi 200 da suke amfani da matasa da duk al'umma saboda a rage wannan rashin aiki saboda duk abin da yake faruwa daga mazan daga mata rashin aiki ne zaka ji namiji bai aiki ko kon yana aiki ma jaka 50 yake samu a wata da kamar wuya ka ji minista a ƙasar Kamaru ya ce wai da wai kalilan da ɗan Kamaru zai samu kuma ya rayu da shi jaka 36 ne wato kai aiki wata guda baka jaka 36 za ka iya ka rayu da shi kamar wuya ka ce zai tashi mai ba da jaka 2
to ku a matsayinku na yan adawa me kuke kallo na cewa ya kamata a ce an yi a ƙasar Kamaru
ina akwai abu da yawa da za a gyara kuma kowane lokaci muna tunatar da mutane cewa da akwai al'amura da za mu yi gyarawa kwarai da gaske farko za mu gyara su ne irin yadda ake tafiyar da makarantu da yadda ake tafiyar da yara kuma na biyu kuma da akwai lokaci za mu dosa karantar da iyaye su nuna ma yara abin da ya kamata su yi da abin da ya kamata ka su yi wato
sai ta gwamnati ba ba kwa nuna mata hannu
gwamnati inda irin namu gwamnati na kasashen mu na Afrika ne da kaman wuya ne a ce baka da mulki kuma ka nuna mata hanya ta da cewa wannan hanya mai kyau ne kuma
ba ta faruwa
sai amfani da shi da kaman wuya
sai Ismaila Muhammad ta madai suna dan jami'ar FJPC ne mulkin kasar Kamaru kuma mai fala a ji a bangaren matasa me zaka fada akan irin abubuwan da ka ji matasa ne sun fada musamman ma kamar da shi Alhaji Adana shi ce ba ka ji ma abin da ake fada sannan me ake yi wa matasa domin su samu rayuwar su ta yi kwari gobe
eh to na saurare dukkanin wanda suka yi magana musamman matasa da kuma mahaifina dan siyasan a bangaren Adana da korafin da kowanne ya shimfiɗa da sauransu eto za mu iya cewa wato matsalar matasa zahiri ne a ko'ina faɗin duniya za ka samu duk wani ƙasan da ka je za ka samu akwai matsalar rashin aikin yi na matasa da yake kowane shekara yake daɗa ƙaruwa ne ba raguwa yake ba wannan su ma suna ɗau asali ne wato a sanadiyyar taɓarɓarewar wato yanayin tattalin arziki na duniya da sauransu wanda ba zan iya ɗigo maka wato kicin da aka samu fannin tattalin arziki wanda daga subprimes matsalar subprimes wanda ya durkusa da tattalin arzikin kasashen Afrika da kuma matsalar corona sanar yanzu ga yakin Ukraine da Russia da ake ciki wanda mu duka mun san cewa suna da tasiri akan wato durkushewar tattalin arzikin kasashen Afrika
da waɗannan bayanai na matashi Ismail Muhammad na jam'iyyar da ke mulki a ƙasar Kamaru za mu dakata a yau sai makon gobe za mu dora a madadin jagoran shirin Muhammad Awal Garba da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni ce Madina Dauda mu huta lafiya